الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya yau alhamis 27 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da 27 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqurani mai girma jiya mun tsaya na karshen aya ta 20 daidai ta 19 zamu tashi kan aya ta 20 cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci miyati dake wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya kafin mu fara karatu akwai tambaya guda daya da zamu amsa insha Allah mai tambaya ta farko tana cewa ita ce tana fama da ciwon asma bayan tayi sahur sai ciwon asman ya tashi to sai ta amfani da inhaler shine wani abin da ake shaka na masu ciwon asma wanda yana taimaka musu wajen ainihin saving rayuwarsu to ya matsayin azuminta idan ta shaki inhaler Allah Usman ya matsayin azumi yake to dangane da issue inhaler ga mai azumi babu komai ga wanda ke da ciwon asma chronic ya zanto ya buƙaci inhaler da rana a Ramadan ya halatta mutum ya amfani da shi shaka da inhaler ba abinci bane ba shine hukuncin da malamai suka bayar Allah ya ji kashin Jafar Mahmud Adam ya dau lokaci yana fatawan inhaler na kare azumi shine fatawan da yake bayarwa har kafin daga baya bincike yasa ya gano cewa lallai inhaler bai cikin abin da ke kare azumi saboda tattaunawa da yayin ainihin dalibai da abokan shi malamai ya fahimci cewa inhaler bai cin abin da ke kare azumi wannan kuma shine zance mafi inganci kamar yadda muka faɗa wajen karatun dare irin su inhaler irin su maganin ciwon ido maganin ciwon kunne duk waɗannan ba sa cikin abin da ke kare azumi ko dan ka shafa maganin mura a wuyanka ko a kirji ko da ka ji shafa kokoro baya kare azumi ina fata an gane dan ba abu ne da yake daukan hukuncin abinci ko kuma abin da ka sa a baki ya wuce zuwa ainihin uwar hanji a takaice da wannan shine amsan tambayar ta sai wannan take cewa tana buƙatar addu'a da take buƙata ta ce ina kamar suna gidan haya ne wacce suke tare da ita ba ta jin dadin zama da ita irin kamar ta sa ta a gaba to a bata addu'a da za ta yi to duk wanda ya saka a gaba na farko kai ta gaya wa Allah a lokacin da kake addu'a sannan kuma ai ta karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wani na maganin duk wani abokin gaba mun sha faɗa a lokuta daban-daban karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil yana maganin duk wani munafiki da ya sa mutum a gaba to Allah zai maganin sa insha Allah Allah ta'ala ya tsare mu tsare mana imanin mu kai tsaye zamu shiga karatu insha Allah zamu tashi kan aya ta 20 innal ladzina yahadduna Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina yuhadduna Allah lallai waɗanda suke saba wa Allah wa rasulahu suke saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ulaika fil azallin waɗannan mutanen suna cikin mafiya kaskanci ranan gobe kiyama duk wanda ya zama rayuwar shi saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan tun anan duniya zai rayuwa ta kaskanci sannan ranan gobe kiyama kuma zai tashi daga cikin makaskanta Allah ya kiyaye wannan nuna mana cewa daukaka ana samun ta ne ta hanyar bin Allah da manzo yasa a lokacin da annabi ya hijira ya koma Madina daga cikin munafikan Madina musamman shugaban su Abdullahi bin Ubay bin Salul ya dinga maganganu kala kala cewa annabi ya zo zai kwace musu matsayi zai yi kaza kara taimaka sahabban Makka sai Allah ya ce ainihin a ƙarshe Allah yake cewa da shi walillahi al-izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اي دوكاكا غا الله تيكي دوكاكان ا هانون الله تيكي منزان الله da kuma munai Allah ke da daukakan yana bada ta ga manzo yana bada ta ga masu imani kisa Allah ce man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wanda ke neman daukaka to daukaka gaba daya a wurin Allah take subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ayyam ta guna indahum al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a ayyam ta guna indahum al-izza shin suna neman izza suna neman daukaka ne a wurin munafikai a wurin kafirai sai Allah ya ce to daukaka gaba ɗayan ta hannun Allah take subhanahu wataala wannan shine sakamakon duk wanda yake saba wa Allah a cikin harkokin shi na rayuwa yake bin son zuciyar shi duk wani matsayi da ya samu a duniya ya sani kaskanci ne ranan gobe kiyama idan Allah baka daukaka na mulki daukaka na dukiya daukaka na iko wani influence din naka kai amfani da shi wurin zaluntar mutane wurin takura al'umma wajen saba wa Allah wajen saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ranan gobe kiyama zaka tashi a cikin wulakanci zaka tashi a cikin makaskanta kaga daukakan duniyan bata maka amfani ba Allah ya kiyaye Allah sai ya ce kataballahu Allah ya rubuta ya kuma wajabta ya tabbatar a cikin ilimin shi na gaibu a cikin lauhil mahfuz ya zartar la aghlibanna ana Allah ce tabbas ni ne zan yi rinjaye ni ne mai cin nasara wa rusuli da kuma manzannina su ne masu cin nasara su ne masu ainihin rinjaye ranan gobe kiyama da Allah ya ce shi ne yake da rinjaye dama Allah shi ne mai rinjaye babu ko shakka Allah shike da rinjaye sai yace kuma wa rusuli da manzannina shi yasa yace inna lanansuru rusulana walladina amanu tabbas Allah yace ni ne zan taimaki manzannina da masu imani a wani gu yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina Allah yace wajibi ne akan mu fa mu taimaki mummunai mu taimaki masu imani duk wanda ke da imani yake bin Allah sau da kafa to Allah kuma zai taimake shi a cikin rayuwar shi ba'idan aw qariban Allah ce inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'na wa lahum su'ud dar Allah ce lallai mu za mu taimaki manzanninmu za mu taimaki masu imani a cikin rayuwar duniya da kuma ranar gobe kiyama wa yawma yaqumul ashhad sai Allah ce yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dharatuhum ran tashin kiyama wani irin ini ne wanda azzalumai kan uzirin su ba zai amfani ba a wurin Allah ranar gobe kiyama walahumul la'na Allah ce suna da la'anta daga wurin Allah Allah ya tsine wa azzalumai Allah ya tsine musu albarka ya la'ance su walahum su'ud dar kuma suna da ainihin mummunan makoma mummunan karshe suna da mummunan gida inda za su zauna ita ce wutan jahannama shi yasa a wannan rayuwa duk yanda zaka yi karka kuskura kai zalunci na farko shine shirka da Allah subhanahu wataala karka yi zalunci tsakaninka da ubangiji shine kai wa Allah shirka ka ce Allah na da da wannan shirka ne ka kira sunan wani wanda ba Allah ba a wurin addu'a wannan din kowa ne annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ba a kiran kowa sai Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahadan ba a hada kowa da Allah a wurin ibada sannan daga cikin shirka da Allah ka dauki haƙin Allah ka ba wani abinda ba mai yi sai Allah ka ce wani ma zai iya yi wannan ma kai wa Allah shirka subhanahu wa ta'ala ta kowace irin hanya sannan kuma karka kuskura ka zalunci bayin Allah dan adam kai kokari ka tsare masa haƙin shi kuma karka ce sai masu mulki kadai a ko kai ma tsakaninka da talakan da kuke rayuwa karka zalunci shi karki zalunci makwabciyarki karki zalunci kishiyarki karki zalunci ƴaƴanta karki zalunci miji karki zalunci kowa wannan shi ma zalunci ne da ka iya kai mutun zuwa ga fushin Allah Allah ya kiyaye zalunci komai kankantar sharamun ne a musulunci kuma mai yin zalunci zai iya fadawa cikin fushin Allah tun anan duniya balle kuma a ranar gobe kiyama Allah ya kiyaye ya tabbata a cikin hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ran tashin kiyama za a yi kisasi tsakanin halittu gaba daya za a yi hukunci wane ya cuci wane wane ya cuci wane annabi ce hatta awaki da dabbobi sai an yi hukunci tsakanin su duk wata akuya da take da kaho ta tunkuri akuya mara kaho dan tafi karfinta ran tashin kiyama sai an yi hukunci a ce zo kirama a duniya ta tunkure ki baki da kaho ta zo tarama a gaban Allah subhanahu wataala to dan Allah idan za a yi hukunci tsakanin dabbobi ina ga mutane kuma min babi aula kenan kisa duk wanda ka zalunce shi ran tashin kiyama za ka ga abun karara kisa annabi ya tambaye sahabbai manil muflis wane ne matsiyaci wane ne ainihin babban fakiri sai sahabbai suka ce malla dinara lahu wala dirhama wanda ba shi da ko taro ba shi da ko sisi ba naira ba dala ba euro ba pound sterling ba komai suka ce wannan shine matsiyaci sai annabi yace wannan ba shi bane matsiyaci yace matsiyaci shine wanda zai zo ran tashin kiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji ga sada zumunci ga kyauta ga kaza yazo da ayyuka masu yawa na lada amma wa karshe ta mahaza ya zagi wancan wa akala mala haza ya ci dukiyar wancan bisa zalunci ya daki wancan yayi kaza ina ga masu kisan kai kuma annabi ce sai a dinga daukan ayyukan shi na lada ana biyan mutane ai ya min kaza a duniya a biya ni haƙina sai a dauko sallolin shabashi sallan farilla ta kare a koma kan nafilfili a zo azumi su kare a zo azumin nafila annabi ce sai an rabar da duk abin da ya mallaka duk abin da ya aikata na ladan ne sai sun kare waɗanda ya zalunta ba su kare ba ya cinye mana allocation na federal government duk sai an yi bayani wallahi ina fata an gane yayi kaza an kwace mana fili an kwace mana kaza an rusa mana gida ba a biya mu haƙin mu ba duka wallahi Allah sai ya yi tambaya kuma sai an biya a can babu uban gida da zai iya baka kariya ya babu immunity a can immunity a lahira babu ita a nan duniya ake da immunity ita ma na dan lokaci immunity shekara 8 shekara 8 na wucewa an tubi maka wannan rigar immunity ka zamo yawa to saboda haka mu ci tsoron Allah kowa ya tsare haƙin dan uwan shi saboda ya gamu da Allah lami lafiya Allah ya kiyaye to Allah yake cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli sai Allah ce inna Allaha qawiyyun tabbas Allah shine qawi mai karfi wanda ba abin da ke gagara shi Allah ya fi karfin kowa yarin jayi kowa yarin jayi komai yace azizun shine mabuwayi gagara misali Allah ya buwayi kowa mulkin shi ya buwayi komai da ikon shi da zartarwan shi shine azizun ina fata an gane a nan duniya zaka iya zuwa ka kai kara alkali yana da kuwa yana da izza yi hukunci amma kuma akwai dama ayi appeal a tafi kotun gaba a kara appeal a jihar supreme court a samu alkali guda 7 su zauna idan hudu a ciki suka ba ka gaskiya uku suka ce shikenan ka ci to amma wannan hukuncin bai ta da hukuncin Allah kuma hukuncin alkali bai canja hukuncin da ke wurin Allah matukar alkalin bai yi gaskiya ba kun fahimci wannan abin da ke kar ka dauka dan ka je kotu an baka haƙi shikenan ka more. A'a, abinda annabi ya ce duk wanda ya zo gabana yana da dadin baki yayi bayani, na dauka shine mai gaskiya, mara gaskiyan ko bai iya bayani ba, aka ce shine bai da gaskiya, na dau haƙin wancan na bashi ya sani na bashi wani yanki ne na wutan jahannama. Shi yasa ka dau lauya, ka dau lauyoyi, ka dau barista, ka dau san, ba san ba ko dutse za ka dauka. An gane ko? Ba sa ba dutse ne dan da kasa ba, to ko dutse za ka dauka. Wallahi ba zai canja hukuncin Allah ba. Kaga lawyer ya sha kod da necktie kuma ya san ƙarya ne, yazo ya caje jawabi ya kure alƙalin ma a dau haƙi a basu. Amma samu haɗin kai tsakanin wasu lawoyi da alƙalai, an gane ko? Ai ka samu raba duk wannan ran tashin kiyama fa Allah zai zo da shi. Ai bayani filla filla dake dake, ko kuma kana da power zaka taka wanda kaga dama, ka karya wanda kaga dama, na dan lokaci ne. Inna Allaha qawiyyun aziz, Allah shine alqawiyyu kuma shine al'azizu, wanda ba abun da yafi karfin shi, ba abun da ke gagarar shi. Dutsiyar da mutum ke shukawa a duniya fa Allah ne ya bashi a ran lokaci. Shi yasa idan ka dauki kasashen da ke da karfi a duniya a yanzu, kafin su an yi waɗansu kasashe a da can a baya shekara 2000 da wani abu da ta wuce, Iran da Rome su suka fi kowa karfi a duniya, daular Farisa da daular Rome. Har a cikin hadisi annabi ya ce idan na ce mutane yosuwa yi mutane in ba Farisa da Rome ba su ne super power a lokacin, suka zamo tarihi. An yi lokacin da Egypt ta fi karfin kowa a duniya, an yi lokacin da Ethiopia Habasha ta fi karfin kowa a duniya, an yi lokacin da Greece ta fi karfin kowa a duniya, an yi lokacin da Mongolia shekaru 608 baya Mongolia sun fi karfin kowa a duniya, sun yi mulki tun daga Mongolia can har zuwa Afirka, yadda suka shigo har Egypt, duk inda suka bi garin sun gama da shi. Saboda karfin sojoji da karfin yaki kowa tsoron su yake, su ne tatar. To amma kaga kowa yayi mulkin shi ya wuce, kowa yayi mulkin shi ya wuce, har aka zo lokacin da Ingila ne take da karfi a duniya, France, an yi lokacin da Belgium ne, an yi lokacin da Germany ne, an yi lokacin da Spain ne, haka aka yi ta yi. A lokacin babu ma suna wani abu America a duniya, babu suna wani abu Russia a duniya, su ma na sun ya wuce, yanzu America da Russia su ne super power a duniya. An gane ko? To haka abun yake. Haka kai ma a Nigeria, lokacin da Allah baka aran mulki na shekara 8 kana ji ka isa, ko ka fadi a zabe, ko kuma shekaru 8 su kare, ko kuma a kwace mulkin a kotu, ko sojoji su ji yin mulki. An gane ko? Ba addu'a ake ba, ko kuma haka kawai a ce ka mutu, kwatsam a ce wani ya mutu, an fanci wani abin da ke, to waɗannan ababen dole za su faru da kai. To duk ƙarfin da kake ji da shi na ɗan lokaci ne, Allah shi kaɗai ne ƙawiyyu kuma shi kaɗai ne aziz. Kisa mai baiti ya ce wa aina ma hazahu qarun min zahabin wa aina adun wa shaddadun wa qattanun qadaw ala kulli amrun la marad lahu hatta qadaw wa ka'anna al qawma ma kanu. Haka akai tai a tarihi, wani yayi, fir'auna yayi, qaruna yayi, da shaddadu da qattanu a Yaman, ko dauki sarkin Yaman Abraha, saboda tsaban karfin shi, yanda ake hawa dokuna a tafiya ke shi giwa yake hawa, giwa su ne dawakan shi, ba abin da ya dame shi sai ɗakin Ka'aba. Yace ana girma madakin nan da yawa, a je a rusa wannan ɗakin. Ya gina wani Ka'aban a Yemen, a dinga zuwa Yemen ana ibada a can. Tun kafin a haifi annabi alaihi salatu wassalam, ya kamo hanya da giwaye a zo a rusa ɗakin Ka'aba, da ya zo Makka ya tsaya a wajen gari, ina ji Amina ne, Amina din nan ta yanzu ta Makka, inda ake zama kwana uku aikin hajji. To labari ya samu mutanen Makka, gafa abin da ke faruwa, duk makiyaya a jejin Makka ya kwaci raƙumansu da dabbobinsu duka. Aka ji aka ga Abdul Muttalib kakan manzon Allah alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib da ya zo ya zo har inda yake same shi, baya tsoron kowa. Annabi shi bai taso a cikin ragwage ba a tarihin shi, haka yake sadauki ne, dan sadaukai alaihi salatu wassalam. Abdul Muttalib ya taso, kowa na tsoro, yace bari je wajen Abraham ya same shi. Sun yi camping irin za a kwana washe gari a zo a kace kace da maka arusa kaba a juya. Da yazo ya same shi yace, Abraham, na zo ne ka bamu raƙuman mu da ka kwata da dabbobin mu. Yace, ah, yanzu kai Abdul Muttalib, ni da nazo zan rusa ɗakin Ka'aba ba shaida me ka ba, ka zo kana maganan a ba ku raƙuman ku da dabbobin ku da haƙwaci, na yi tsabar za ka zo ne ka roƙe ni na yi haƙuri kan na rusa ɗakin Ka'aba. Yace, ni ba shi kawo ni ba, ɗakin Ka'aba ba ruwana. Inna lil baiti rabban yahmiha. Yace, ɗakin akwai mai shi zai kare ɗakin shi, amma raƙuma namu ne, ka ba mu kayan mu. An gane ko? Kano tun lokacin yana da tauhidin inna lil baiti rabban, ɗakin yana da ubangijin shi. Akwai mai ɗakin sunan shi ma ɗakin shi, ɗakin Allah. Yace, amma raƙuman mu namu ne, ka ba mu tafi. Shi kuma sakarai sai ya ɗauka ya basu, ga raƙuman ku tafi, gobe za mu zo mu rusa ɗakin Ka'aba. Me ya faru? Sai ga ana tada raƙuma za a tafi, sun ki tashi. Duk wani abun hawa da aka zo da shi ki tashi, yana kwance a juyin duniya, yace ba zai tashi ba. Allah subhanahu wataala ƙarshe mai musu duk ƙarfin shi nan fa da giwaye da kayan yaƙi, Allah bai turo mala'iku sun zo sun yaƙe shi ba, tsuntsaye turo, ƴan ƙanana kuma tsuntsaye. Allah ta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, shin baka ga abinda ubangiji ka ya aikata ba da masu giwaye? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. A bakin su suke dauke da wasu ƴan ƙananan duwatsu masu aman wuta, shine hijaratin min sijil, da duwatsun nan ƙanana suke jifan su kawai suna ta mutuwa, tsuntsu ne fa sai dauko dutse a baki ya wurga ma ka mutu, ai ƙarshen lalacewa kenan, tsuntsu ya kashe mutum. In ba Allah ba zai shirya wannan abu, to shine inna Allaha qawiyyun kuma azizu. Kaisa duk wani mai mulki azzalumi, wallahi ji tsoron Allah. Masu mulki nawa aka yi sun wuce sun zama tarihi, an yi wane an yi wane an yi wane, tun daga kansu ta fara balewa har zuwa kan shugaba Tinubu, mutum nawa suka rage a ciki, ƴan kaɗan ne suke rayu, sauran da sun koma ga Allah. Haka kowa zai koma ga Allah shi ma. An gane ko? Ba wanda zai dawoma. Daga ba Gombe state zuwa yanzu gwamnoni nawa aka yi? Guda shida na soja, guda biyu na demokaradiyya, guda hudu. Haka ne ko ba haka ba? To kaga shi yasa aka ce idan ka shiga office za ka ga hoton wanda ya gabace ka, shi ma da wanda ya gabace shi. Saboda me? Ana tuna ma ne kai ma fotaran za ka fita a sa hoton ka a wurin, ba za ka shigo gumba ya kana mai izini. Yan gada ma jihar ma a ce an hana ka zuwa, ko kuma yadda ka shigo a ɓoye. To duk wannan Allah ne, dan adam ba kowa bane ba. Allah shine kowa, Allah shike da gobe, shike da jibi, shike da gata, shine ainihin waya baqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sai Allah ya ce mi,
la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wa كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك
Na'am, Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi, ba za ka taba samun mutanen da suke imani da Allah, imani na gaskiya, wal yawmil akhir, suke imani da ranan karshe, imani na gaskiya. Duk wanda ya imani da Allah, ya imani da ranan lahira, ya san za a mutu, akwai kabari, akwai hisabi, akwai wuta, akwai aljanna, yana da cikakken imani da Allah subhanahu wataala, cewa Allah ne ya halicce shi, Allah ne yake ainihin iko da shi, zai iya dora masa rashin lafiya, Allah zai iya kashe shi, Allah zai iya masa duk abin da ya ga dama. Yana da cikakken imani da Allah ta hanyar rububiyya. Allah shi ya halicci kowa da komai, ba wanda ya halitta in ba Allah ba. Allah shi ke iko da duniya da abin da ke ciki, kuma shi ya halicci duniya da abin da ke ciki. Allah shi ya halicci sama da ƙasa da duk abin da ke cikin su. Allah shi ya halicci abin da ke cikin ƙasa da duk abin da ke cikin ƙasa. Duk wanda ya imani da wannan, kuma ya imani da Allah ta hanyar uluhiyya, ba wanda ya cancanta abota masa in ba Allah ba. Duk wani abin bauta ƙarya ne in dai ba Allah ba. Annabawa ƙaunansu ake da imani da su, da musu da'a, da musu biyayya, amma ba a bauta musu. Mala'iku imani ake da su, matsayin su na halittun Allah. Al-muqarrabun, wanda ba sa sabon Allah. Ire-ire waɗannan abubuwan kai imani da Allah shi kaɗai ake sujjada da sunan Allah, kaɗai ake rantsuwa Allah ne, kaɗai ake neman taimakon shi da agajin shi Allah, kaɗai ake kira a ɗaga hannu sama, ba a zuwa kabarin kowa ayi addu'a. Haramun ne a je kabarin wani wali a roke shi, wannan waliyin kowa ne shi, Allah ji kansu da rahama, amma ba abun abota musu bane ba. Suma addu'an ka suke bukata. Duk wanda ke cikin kabari bukatan addu'an ka yake, balle shi ka je ka roke shi. Sai sa Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u masjabu lakum. Duk waɗanda suka mutu nan da ake kiran su fa ba sa jin kiran da ake. Allah ce inda ma za su ji ba za su yi amsawa ba. To saboda haka Allah kadai yake roko, Allah kadai yake neman agaji shi. To duk wanda ya imani da Allah ta wannan fuskan, ya imani da kuma ranar tashin kiyama, shine kiyama za ta tashi gaskiya ne, kuma sakamakon da zai biyo baya a cikin ta gaskiya ne, baka shakka ko miskal zarrati. Wannan shine imani da ranar lahira. Wannan abun to sai ya ja ka zuwa ga yin aikin da Allah yake so, abinda zai sa kai farin ciki ranar gobe kiyama din. Wannan shine ka imani da ranar tashin kiyama. Duk akasin wannan kuma zai jefa mutum da cikin bala'i. Akwai wanda bai yadda ma za ta shi kiyama ba. Akwai wanda kuma shi yana ganin fa an ta shi kiyama ma kawai su za su shiga aljanna ko da karfin tsiya. Wallahi akwai wani malami a wata jiha a nan Northwest, ina da kasadin shi da rantsuwa yake, yace ya rantse da Allah in aka tashi kiyama su kan ko da karfi sun shiga aljanna. Yace ba wanda ya sai kai su wuta, su da suke da wani ya kira suna wani waliyin su. Ina fata an gane. Yace kuma in ba ma son ka ba za ka shiga aljanna ba, in Allah ce akai ka za mu ce ba mu yadda ba, kuma dole Allah ya saurare mu. Ya dauka Abuja ne fa, wallahi ce yana da daurin gindi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To a kiyama babu wannan abu, ba wanda za ka gani ya ma wani abu shi ma ta kan shi yake. Ga annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, ulul azmi minar rusul, suna kuya suna tsoron zuwa gaban Allah saboda ranan Allah yayi fushin da bai taba yi ba. Allah yayi fushin da bai taba yi ba. Ke sa Al-Busiri yake faɗa cikin baiti, yace walan yadika rasulullahi jahukabi idhal karimu tahalla bismi muntakimi. Yace walan yadika rasulullahi jahukabi, yace alfarmanka ya kai manzon Allah alaihi salatu wassalam ba zai kunta ta mini baranan gobe kiyama. Muna fatan shiga cikin cetonka. Yace idhal karimu, a lokacin da alkarimu wanda shine Allah tahalla bismi muntakimi, ya siffantu da sunan shi na almuntakimu, mai daukan fansa, wallahu azizun zuntikam, Allah ya yi fushi a rana, duk wani mai girman kai Allah zai taka shi a wannan rana, duk wani azzalumi Allah zai take shi, mala'iku su mutsu-mutsu da shi a kai jahannama. Allah ya yi fushi ranan babu sassauci ga mushrikai da azzalumai da munafukai da jababira waɗanda suke ganin sun fi ƙarfin kowa. To a wannan ranan babu mai alfarma in ba manzon Allah ba alaihi salatu wassalam, shi da kanshi ya faɗa ana laha ana laha ana laha, yace ni ne nake da wannan alfarma, shi kadai zai je gaban Allah subhanahu wataala. To dan Allah annabawa suna kuya, sai wani waliyin ka ne zai je wurin? Ban gane ko kun gane ba. Wato psychologically abun ma akwai abun duba, shi yasa kawai ka rike Allah, ka rike manzon Allah alayhi salatu wassalam, kai imani da dukkan annabawa, ka kaunaci dukkanin bayin Allah, waliyai da sharifai da kudubi da gausu, duka musu addu'a. Amma ran tashin kiyama kan wallahi tallahi sai kai aiki, idan kai aiki ne sai Allah ya dallube ka da rahaman shi. Allah fa ya gaya annabi fa a cikin alqur'ani mai girma, gaya wa mutane cikin suratul ahqaf, yace kul ma adri ma yaf'alu bi wala bikum, kul kace da su la adri ne kuma adri, ce ban sani ba ma yaf'alu bi, abinda za a yi da ni ranan gobe kiyama, wala bi kuma haka kuma. Annabi da kanshi yana irin wannan maganar saboda tawaru'u da kaskantar da kai a wurin Allah da kankan da kai a gaban Ubangiji shi, yana nima ran tashin kiyama ban sanya za a yi da ni ba, a ya faɗa ne saboda kankan da kai, kare cika baki. To dan Allah annabi bai cika baki ba sai wani haka kawai, wani baki baki kirin ma da shi, an gane ko? A can garin ko a can kasan. To idan har annabin masu abun dan gatan Allah yana wannan magana, yana kankan da kai, wani zo bugi kirji a ran tashin kiyama, za mu cece ku wallahi ƙaryayi, dan 419 ne kasan, babu 419 kamar na imani fa. A kwace maka imaninka, wanda a kwace ma kuɗi, yan kwace ma kuɗi a duniya ne za ka ƙara samun wani, amma a kwace ma imaninka, to kar ka yadda da wannan abu. Shi yasa Allah jikan malam kala rawi shehu zaman wani ya tambaye ne, ce wai malam akwai shehu zaman din kun nan, dan uwan kala rawi ne? Nace a dan uwan shi ne wurin yada addinin Allah da kare tauhidi da sunna. Kala rawi yace shi ba ruwan shi da dogon malami ko gajeren malami. An gane ko? Bi ma'ana ba wanda zai cece shi in ba Allah ba subhanahu wataala, da kuma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine mai al-maqamul mahmud, babban ceto da Allah zai bashi ranan gobe kiyama. To Allah ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ba za ka same shi ba, yuwaduna man haddallahu wa rasuluhu, yana kaunan masu saba wa Allah da kuma waye? Manzon Allah. Yuwaduna man haddallahu wa rasuluhu, inda har yayi imani da Allah, imani na gaskiya, to ba za ka same shi ba yana kaunan wanda yake saba wa Allah kuma yake saba wa manzon Allah subhanahu wataala. Babu kauna tsakaninka da makiyin Allah da manzon Allah alaihi salatu wassalam. Kauna shine tsakaninka da ƴan uwanka masu imani, kauna tsakaninka da mai kaunan Allah, kauna tsakaninka da mai kaunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah sai ta walau kanu aba'ahu, koda ku sun kasance iyayensu ne, koda iyayensu ne, idan suna yi wa Allah karantsi, suna taka dokokin Allah, suna yi wa Allah shirka, suna kareta manzon Allah, suna saba wa sunnonin shi, to ba za ka samu kauna tsakanin shi da su ba, koda iyayensu ne. Allah sai ce walau au abana'ahu, ko ƴaƴan da suka haifa. To Allah ku dubi girman wannan abu, idan Allah ya ce iyaye da ƴaƴa, ka san su suka fi kowa kusa da mutum a dangantaka a duniya, babu waɗannan sune tushe, waɗannan sune rassa, tushe sune iyaye, rassa sune ƴaƴan da ka haifa, su suka saka a tsakiya. To waɗannan ka fito daga cikin su, waɗannan sun fito daga jikinka. To waɗannan duk dangantakan da ke tsakanin ku, in dai ba sa son Allah da manzo, ba ce ka kaunace su ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Allah sai ce au ikhwanahum, ko ƴan uwansu, au ashiratahum, ko danginsu. menene tsakanin bambancin ikhwan da kuma ashir, yan uwa da dangi, me bambancin su a Hausa? Idan aka ce al-ikhwan a irin wannan gaban, ana nufin yan uwa da kuke da alaka ta hanyoyi guda uku. Ya zama ko kuna uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, duk wanda ba su ba shiga cikin ainihin ikhwan a wannan gaban. To sai ce aw ashiratuhum, ko dangi na bangare guda biyu, bangaren uwa ko bangaren uba, su ne ashir. Kun gane wannan abin da kyau? To Bahaushe duka sai ce yan uwa, yan uwa na ne ko dangi na ne. Amma ko a Turanci idan suka ce brother, suna nufin wanda kuke da alaka ta hanya guda uku. Amma in dai ba kuna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, sai a ce my cousin is my cousin brother. An gane ko? To wannan bambance-bambancen haka Laraba suke da shi. To sai Allah yake cewa aw ashiratuhum, ko dangin su ne. Wasu daga cikin malaman tafsiri da yawa sun ce wannan ayan ta sauka na kan Abu Ubaida Amir ibn Jarrah a yakin Badar, ya kashe mahaifin shi saboda mahaifin na kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai wasu hankalinsu ya tashi, ya zaka yaki ma'aifinka? A aka ce ai sai ayan nan ta sauka, tana bashi kariya. Duk wanda yake dan ta'adda ne ga Allah da manzo, to babu wani daga kafa tsakaninku da shi, matukar zai kai annabi har ya halatta kashe shi. Duk wanda zai yaki annabi da makami, ko wane ne, ko danka ne, ko babanka, ya halatta kashe shi. Ka kashe banza kuma? Daga nan ku san darajar annabi a wurin Allah ba wasa bane ba, alaihi salatu wassalam. Yasa ka zo kai wa annabi rashin kunya a cikin waka, ko ka ainihin faɗi kalmomin da babu girmamawa? Wannan haramun ne mutlaqul ittifaq. Duk sonka da annabi ya zama soyayya ce ta girmamawa, soyayya ce ta mai ta girmamawa. Allah yake ce ta ulaika kataba fi qulubihim al-iman, waɗannan su ne Allah ya tabbatar da imani cikin zukatansu, ya tabbatar da imani a cikin zukatansu. Wa ayyadahum bi ruhin min, ya kuma karfafe su da wani irin ruhi minhu, daga wurin shi Allah din subhanahu wataala. Waɗannan su ne masu imani na gaskiya kenan, wanda yake ta ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mu'mine na gaske. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, suna da wani irin gafara da kuma wani irin arziki mai girma. Allah ka sa muna ciki. Allah sai ce ta wayu khiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, Allah zai shigar da su aljannatai, aljannan da ruwa ke gudana ta karkashin gine-ginanta, a cikinta karkashin benayenta duk ruwa na gudana. Akwai ƙoramu guda hudu manya-manya a gidan aljanna da Allah ya bada labarinsu. Akwai ƙorama na ruwa, akwai na nono, farisol mai kyau kindirmo, akwai zuma, akwai na giya, duka a cikin aljanna. Ka taba ganin kogin nono a duniya? Ko famfon nono babu shi? An dai alƙawarin za a yi, har yau ba yi ba, amma famfon fura da nono ko? Amma har yau ba yi ba. To aljanna ba famfo ba, kogin da yake gudana na nono. Kaga kogin zuma fara saka ba miss wannan sai aljanna. Sannan aka ce kuma aljanna akwai ruwa na gudana ta karkashin benayenta, wannan a duniya ma akwai wannan, ina ga kuma aljanna. Ko anan a Najeriya ka je Victoria Island za ka gida akan ruwa, gida ne kuma da ake rayuwa. Balle in ka je kasan Italy, gari ne gaba ɗayan shi akan ruwa aka gina shi. Venice ba irin Banana Island da aka binne ruwan aka yi gini ba, ita Banana Island ruwan ne aka binne shi, aka cike shi, aka yi gini aka yi. A can akan ruwan aka yi wannan gini, garin Venice gaba ɗayan shi akan ruwa yake, duk garin ba mota. Venice gaba ɗayan ta ba mota a cikin gari, ba abin da ake safara da shi sai jiragen ruwa, ko ka sayi naka ko ka hau haya. An gane ko? Yanda za ka hau mashin ko ka hau mota ko ka hau keke, su gaba ɗaya flambeau ne suke yawo, jiragen ruwa manya da ƙanana. To kaga wannan a duniya kenan, daga nan za ka sallalle na aljanna ma haka ne. Allah subhanahu wataala ya ce khalidina fiha, wannan shi ne daɗin zama aljanna. Za a dawoma a ciki har abada, a duniya babu magana har abada. ba abun da zaka yi shi har abada a duniya, Allah bai sunnanta wannan abun ba. Rayuwar ba har abada bace ba, kuɗi ba har abada bane ba, mulki ba har abada bane ba, lafiya ba har abada bane ba, komai babu na har abada, da jin daɗi da wahala babu na har abada, komai yana da limitation, akwai iyaka. To aljanna kuma ita har abada ne, idan lafiya ne na har abada ne, idan jin daɗi ne na har abada ne, idan rayuwar ne ma na har abada ne. A duniya ba wanda ya sai ji daɗi, to shekaransa guda ranshi bai ɓaci ba, wata 12 kwana 300 da wani abu, yace shi kullun cikin farin ciki yake 100%. Sai dai a ji shi amma an san ƙarya yake a duniya, wallahi ba zai yi ba. Ko kai ne shugaban duniya kuma, ko kai kafi kowa a duniya, ƙarya ne ka ce kai kwana 365 kullun farin ciki, wallahi garau ba abin da ya dame ni. Ko wallahi albani ce ko awa 300 ne ba zai yi ba. Matarka za ta yi bata maka rai, ɗanka zai bata maka, makwabcinka, abokin aikinka, haka kawai ba wani akan titi, wani a masallaci ma zai bata mare a sahu. To wannan duniya kenan, amma aljanna kuma komin shi khaliji ne, abadan abada ne. Allah sa mu aljanna. Allah sai ce radiyallahu anhu, Allah ya yarda da su. Wannan labari Allah, inda ƴan aljanna ne Allah ya yarda da su, wa radu'an su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Yardan Allah cikin aljanna shi yana cikin mataki na biyu, wanda shine daga shi sai ganin Allah ba abin da ya fi su. Ya tabbata a cikin hadisi, idan Allah ce ƴan aljanna, ushilla alaikum ridwani fala askhadu alaikum ba'dahu abadan, na saukar da yarda ta akan ku har abada ba zan ƙara fushi da ku ba bayan wannan lokaci. To wannan lokacin ya fi komai daɗi a gidan aljanna, daga shi kuma sai ran da za a ga Allah, kowa ya gan shi don mu taru, ba maganan da ka dan tare min dan matsa. Annabi ce za ku gan shi yadda ake ganin wata dan daren 14, ran da yake da haske, za a taru ana kallon wata, gashi nan ka ce wane ka tare min, sai da ce wane baka da lafiya. To kowa zai ga Allah, duk dan aljanna zai ga Allah. Allah ka sa mu ga Allah, Allah ka sa Allah ya yarda da mu. Shi yasa Allah ce waridwanan minallahi akbar, yardan Allah, yardan da za a samu daga Allah shine akbar, mafi girma daga cikin ni'imomin aljanna. Allah ce ulaika hizbullahi, waɗannan kan su ne ainihin jama'an Allah, su ne rundunan Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗanda aka faɗi siffofin su nan su ne hizbullahi. Jiya mun yi hizbul shaitan, nan kuma hizbullahi. Akwai wani malami da na ja fassara wannan, waɗannan su ne ɗan hizban Allah. Wannan kuskure ne. Ita kalmar hizba sinun ne, sun je gashashe a karatun allo, sinun his ba da kuma ta'un, wannan kuma his da zaira. Ina fata an gane, malal bani ba san zaira ba fa waɗannan. Wannan his, wancan his, kwata-kwata ba kalmomin ba ɗaya ba ne ba. To in ka fassara shi da hizban Allah, ka yi wa Allah ƙarya, shi ba haka yake nufi ba. Ina fata an gane, wancan daga al-hizbatu ne. Ina fata an gane, aikin lada, aikin alkhairi suke yi, an gane ko? To a Qur'ani ba ka ɗauka abinda ba shi ba ka sa shi a wurin, baya halatta, sai dai ka canja magana wani, amma ba magana Allah ba. Ala, Allah ce ku saurara, kowa kasa kunnen shi ji, inna hizballahi, Allah ce jama'an Allah, rundunan Allah, humul muflihuna, su ne marabauta ranar gobe kiyama. Su waye masu rabo? Rundunan Allah. Suwa masu cin nasara? Rundunan Allah. Waɗanda Allah yake so ya yarda da su, waɗannan su ne masu rabo. Duk wani rabo in Allah bai yarda da kai ba, wallahi hasara ne kuma taɓewa ne a nan a duniya da kuma ranar gobe kiyama, ita ce mafi girma. Allah ya kiyaye. Saboda haka wajibi ne a matsayinka na mai imani ka bi Allah subhanahu wa ta'ala, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa, ka masa da'a, ka bi sunnan shi, ka kaunaci masu kare sunnan shi, ka ainihin guji duk abin da suka hana, suka tsawatar, ka aikata abin da suke so, abin da suka yarda da shi, ka nemi yardan su subhanahu wa ta'ala da annabin shi alaihi salatu wassalam. Wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul mujadala, wannan sura mai albarka da muka karanta a cikin waɗannan ainihin kwanaki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana abin da muka karanta na daidai, ya kuma gafarta mana inda muka yi na kuskure matsayin mu na ɗalibai masu ƙarancin ilimi da bincike. Wannan ita ce ayan da muka ja na ƙarshe kuma a tafsirin wannan shekara, saboda tsabar gajiya da muke da shi a wannan shekarar. Jiya nake gaya na ce kowa ma ban gaya mishi ba, har ma albani ban ce mishi, ni dai da kaina ban gaya mishi ba, gan nake kawai takura mutane ne ka ce sun zo, sai ni ma da ƙyar nake tashi. To wallahi ban son ta da mutu, nace kawai Allah ya karba mana abin da muka yi. Saboda haka wannan ita ce ayan mu ta ƙarshe, kuma ita ce ainihin tafsirin mu na ƙarshe a wannan shekara na 1440 da ainihin shida. Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu da muka yi a cikin wannan watan gaba ɗaya da waɗanda za mu yi nan gaba. Muna tawassuli da wannan sura da muka karanta, Allah ya gafarta mana, ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta daga wutan jahannama, ya yi mana dukkan damuwa da baƙin ciki, ya ainihin biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi, ya sa mu gama da wannan duniya lafiya. Allah ya ba mu aljanna, ya mana tsari da azabar wuta. Ala ramma mala bakar, ina gabaci ne kwashe shi yau, bai zo ba wayan shi a kashe, ko ya iso ko mala bakar ka dan leko su ganka mana. Mala awal bai zo da hula ba, muka rasa ya za mu yi, ba za a ja baki ba hula ba. Shine muka sa mala Ibrahim, Allah ta'ala ya saka da alkhairi, Allah ya ba da lada. Za mu kira mala Albani ya ce wani abu insha Allah har karfe 11 daga nan sai mu yi addu'a. A sallami kowa da kowa insha Allah. Malam bismillah. Ya san malam har karatun dare. Su malam Jamilu na ce duk an yafe mu. Wallahi malam. Su malam Umar na ce kowa su yi zaman su.
Oke wannan. Oke wannan. Malam haka abu.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد يوم وا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi, Allah ya masa rahama, wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a nan anguwar Bolari akan titin mai tama Yusuf Sule, don gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma da ɗan uwa abokin aiki Malam Ahmad Muhammad Gombe yake gabatarwa na mata. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Bil haƙiƙa wannan shekara kamar yadda malam ya faɗa ta zo da abubuwa da yawa. Yanzu dai kun ga duk shekara dai aƙalla zan zo ziyara sau biyu sau uku ko ma sama da haka, amma bana ina jin ko sau ɗaya ban zo muku ba sai yau. Yau ɗin ma an ba da za a yi wa gallakatul abuwa ba da ƙarshenta wallahi ba za ku ganni ba. Ƙwarai da gaske. To kaga yanzu ga malam yana cewa ga tafsirin Malam Musa ga gidansa ga masallacin da ƙafa yake tafiya sallah, amma ko sau ɗaya bai je gurin tafsirin ba. To haka abubuwan suke zuwa wani lokaci da yanayi wanda yake ga shiga kamarsa, kawai fatan shi ne Allah ya karɓa mana. Kuma kamar yadda malam ya faɗa, ba yadda za a yi karayu babu matsaloli. Yanzu ga su Malam Usman, jiya tare muka sha ruwa da su a gidana, muna tasowa su Malam Usman sun zo za su tafi ɗaukar karatu, sun zo sun hau mashin kawai wani mai keke zo ya kwashe su ya zubar da su a kan titi. Allah da ya taƙaita ba kariya sai kukujewa, tripod ta karye, kyamaran ma Allah ya taimake mu bata wargaje ba. To haka ake fama. Ni kuma na dauko mota na taho zan je akwai alarma Malam Abubakar Suleiman yana tafsiri a Manawaci nan Darul Ilmi. To jiya shi ma zai rufe. Mun rufe na yamma zai rufe da daddare. Na kama hanya na bu wannan cross din. Kawai sai ga irin yaran nan malam. Yan ganganci sun dauko motar aro ne ko motar meye ne. Suka sharo da gudu. Suka zo suka kwashi gaban bambar mota na. Wallahi suka buge mun mota. Suka wuce gefen bambar mota na ta kasa malam ya balle wata fitila ta abun nan dan gulob na kasan nan ya fadi. To haka suka wuce haka na tafi da motar yanzu daga nan gurin gyara zan wuce nema yanzu na tashi ina kintsawa zan fito sai aka ce mun ga ɗaya daga cikin iyali na rangaranga dan haka mafi gaskiyar magana shawara shine a tafi da ita asibiti yanzu haka tana asibiti ko zuwa ma asibitin ban yi ba. To haka ake tafa ma in ba ka faɗa ba za a san me kake ciki ba. To wani sai ya ɗauka kawai shantakewa kai ka wani mimmike ka baran raje kana ta ɗiban daɗi ba wani maganar daɗi a cikin harkar da'awa da harkar al'amura kawai sai dai Allah ya karɓa mana gwagwarmaya ce a ciki ba ɗan kaɗan ba sai mutum ya shiga cikin sahan ne zai san cewa akwai irin waɗannan abubuwa da to muna addu'a Allah ya karɓa mana gabaki ɗaya. Ɗan uwa babu wata magana da zan yi doguwa domin ina bibiyar karatun malam daidai gwargwado iya abin da ya kamata ya faɗa muku wallahi malam yana faɗa muku. Babban abin shine ku ji tsoron Allah ku yi aiki da abin da ake gaya muku. Musamman ku mata an shaide ku da zuwa karatu. Aka buɗe karatu za ku zo. A kunan ƙuru-ƙuru kuna zazzara mana idanu. Yawwa. To amma matsalan shine sai a yi karatu a yi karatu. Wallahi sai ku ajiye wa mutum karatun ku je ku yi abin da ba haka ba. Abin da karatun ba haka ya karantar ba. Mu'amalar ku da mazajen ku, mu'amalar ku da iyayen ku, mu'amalar ku da makota, mu'amalar ki da abokiyar zama sai zamto babu dabbaka wannan karatun da aka zo aka yi miki. To wannan ba karamin sharri bane gaskiya. Allah ya zargi. Sai an tashi bikin aure. Nan ne za a gan ku nan kan kuna kan gaba. A ga mutum bakwai sun yi nan. Ina za ki ji wallahi bikin wancan za mu je nan kan kun wuce kowa kun yi zarra a wannan fagen. To wallahi ya fi tsoron Allah. Allah ya zargi mutane da cewa me yasa suke ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ibnu Kathir yace daga cikin fasarar da aka yi wannan ayar shine ana zargin mutanen da suke jin magana amma ba su aiki da ita ko su karanta abu ba su aiki da shi. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye. Ba daidai bane ki zo ki ji karatu ki ji nasiha kin san abin nan da aka faɗa laifinki ne kina aikata ko dai tsakaninki da Allah ko tsakaninki da abokiyar zama ko tsakaninki da makwabciyarki ko tsakaninki da mijinki ko tsakaninki da ƴaƴanki ko tsakaninki da iyayenki ko kuma abokiyar hulɗar kasuwa ko dai wani abu makamancin wannan kuma sannan a same ki dumu dumu wajen sabawa wannan abin da aka tunatar da ki ko shakka babu wannan akwai asara a ciki. Allah ya kiyaye mu daga asarar duniya da lahira. Abu na biyu amfani da dama. Kun ga dai yaushe muke cewa za a shigo azumin nan. Ana saura wata uku, saura wata biyu, saura sati biyu. Sai aka ce ana tunanin yau za a ga wata. Kafin mu ankara kawai sai aka ce an ga watan ma gaba ɗaya. Yanzu gashi har an rufe tafsiri. Ramadan din ya kare. Saura kwanakin da basu cika waɗannan yatsun da suke kan hannuna ba. Kun ga wannan ya nuna lokacin mu yana tafiya wallahi. Kuma ni wallahi ban sani ba malam ko kai ma haka ne. Ni na jima ban ga Ramadan din da ya zo da gaggawa irin na wannan shekarar ba. Haka kuma na jima ban ga Ramadan din da ya wuce da gudu irin sa ba. Ya zo ba mu yi tsammanin zuwansa ba, ya wuce ba mu yi tsammanin wucewarsa ba. Lokaci guda malam ya zo ya tafi.
Tsakaninmu da wancan kamar wata uku.
Kamar wata uku. Gashi wannan har ya zo shi ma ya ƙare. To ko shakka babu akwai abin izina da cewa lokacin mu fa yana karewa yana tafiya. To me ya kamata mutum yayi? Allah ya ce kallalan ma yaqdi ma amara. In fa dan adam ana fa jan hankalinka karfa abin da aka ɗeba ma na shekaru ya kare. In fa suka kare baka yi abin da ya dace ba to lalle ba za ka gamu da Allah lafiya ba. Akwai asara mummuna shi yasa magabata saboda muhimmanta lokaci ko tsakanin lauma da lauma ba sa barin sai tafi a banza. magabaci daga cikin manyan malamai za ka ga tsakanin ya cinye wannan kafin ya dauko wani sai ya yi tasbihi akalla guda 10 to in tsakanin lauma da lauma magabata ba sa wasa da hihe sun yi wani abu na ibada don Allah ina ga mu da mutun zai je shanta ke mala ba amfani da dama yanzu dai wata ta iya yiwuwa tunda aka fara azumin nan bata yi tarawihi ba akwai ni wacce na gani wallahi bata yi tarawihi ba ko kwa daya mala ko kwa daya wai ta shagaltu da harkar kasuwa ita tana sai da abun nan dinkina nace za a miki dinki da biya da mutar jahannama kuwa wallahi kika wasa wallahi wai ita tana sai da atamfofi a karma kallo dan haka wancan tazo saya dan haka bata da lokaci wallahi malam to he dai wani lokaci muka dan yi tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha nace la ilaha illa allah ta karasa salatin ni ma ne mata salati fakabbir alaiha arba'an lima mati hakeda ka gani to wallahi mudagi lokaci ne yana tafiya huya tamurru marra sahab tana wucewa kamar wucewar girgize a sararin samaniya abu na karshe shine mu ji tsoron Allah mu yi abu guda biyu mu yi dan Allah kuma mu rage hasada a zukatanmu musamman ku mata Allah ya jarrabe ku da hasada ko wata ne ta ciwo kwalliya da tafi ki tarar lewa in ta zo ta wuce yake ma'ana wai da to aikin banza do me ne to ki dan kin fina ado in ba abin da ya hada ki da ita ke ba gidan ku ɗaya ba ba mijin ku ɗaya ba ba anguwar ku ɗaya ba ba komai naku ɗaya amma kawai dan tafi ki iya ado kawai kina jan haushin ta to wallahi ba daidai bane mu rige wannan abun shi yake haddasa fitintunu tsakanin mu duk abin da zamu kuma mu yi dan neman yardar Allah me yi amfanin a ce ki bar gidanki ki zo ki share awa da awanni anan kuma sannan a ce abinda kika zo yi zuciyarki bata tsarkaku cewa dan neman yadda Allah yake yin sa ba ai wannan ba karamar asara bace to da Allah mu tsarkake zukatanmu Allah ya tsarkake mana su gaba daya Allah kuma ya tabbatar da mu domin abin solihi muna yi muna addu'a Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqi sai ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda yayi ga dama cikin ku ya tsaya kan tafarkin da Allah ya dora shi kada yayi wasa sai Allah ya ce ko da kun so kuma hakan ta kasance ba za ta yi ba sai Allah ya yarda saboda haka sai muna yi muna addu'a Allah ka tsarkake zukatanmu ka sa su a cikin ikhlasi a cikin yi dan Allah ka rage mana kyashi da hasada wa ƴan uwanmu da junanmu to sai Allah ya karba mana aikinmu kuma sannan sai al'amuranmu su karba a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu malam Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka da aljannar firdausi a wannan karatu da kake yi ubangiji ya sa shi ne sanadiyar samun rahamar ka duniya da lahira malam yana da mahaifiya ku sa ta a addu'a hajiya Allah ya kara mata lafiya da imani Allah ya sa ta gama da duniya lafiya mahaifinsa ya rasu da jimawa Allah ya gafarta masa malam Muhammad Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kai haske da rahama kabarin shi Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdausi sannan yana da yaya yana da iyali muna so a sasha addu'a sai dai har yanzu ka san ni yana baro maka aiki malam yawa igiyarsa guda ɗaya ne billahi ladhi kukallahi da kyau yawa igiyarsa ɗaya ne kuma wallahi ko Umma Abdulrahman za ta dan ji haushi kadan wanda yake na san baiwar Allah ce billahi ladhi akwai takawa da tsoron Allah ba ta da matsala wallahi insha Allah ba za ta hana a kara wa malam igiya ta biyu ba eh yanzu dai ina ta dama saura ta hagu insha Allah ta'ala so musa ku sama addu'an Allah ya da muna neman wata kani tatin ta ibatin abidatin isa'i hatin ba sai ibatin ba abu kara matsallake sai ibatin din Allah ya mallar albarka ya sa ya gaba da duniya lafiya ya sa albarka a cikin iyalansa da ƴaƴansa da abin da ya mallaka na dukiya ya tsare mana mutuncin sa duniya da lahira abin da yake nema na alheri Allah ya hada shi da shi duk abin da yake neman tsari na sharri Allah ya tsare shi Allah ya kara masa ilimi na tsoron Allah ya kara masa albarka a cikin harkokinsa ya sa yayi lafiya ya gama lafiya hada huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akara bakalla a idza kar ku yadda wallahi awa ah muna godiya kwarai da gaske masha Allah masha Allah ba intention da ni in ko ne kina ga yi shi akare saboda na san sabogin da ke gaban shi gaskiya
ana ga yamin cewa suna da meeting yau nace da kaga abun ya ƙara haduwa ah to malam Allah saka da alkhairi kaga ji aka rufe tafsiri anan akwai Alhaji Mahmud mun yi magana da shi a tahajjud nace insha Allah zan zo wallahi ban tashi tuna ba sai shida saurakwata wallahi a lokacin da tuna fa wayo ake rufe tafsiri shida saurakwata nace ai riga an gama sai dai ne sujudan badi shak wallahi shadan ya manta da ni kuma tsaban abubuwa ne to Allah ta'ala ya saka malan da alkhairi sannan zan yi amfani da wannan dama mu yi godiya ga na farko su yan committee tafsirin nan tun daga kan ita Hajiya shugaban su Hajiya Aisha da dukkanin membobin committee tafsiri na mata Allah saka muku da alkhairi Allah ta'ala muku albarka da ƴan hizban mu mata su ma da suke kokari musamman yanda ake shirye wurin nan mala abun sha'awa ne ko kyan ba za ka ji ba wannan abun ayaba muku ne gaba ɗayan ku da ku masu halartar karatun da kuke ba su haɗin kai da su ƴan hizban gaba ɗaya kowa Allah ya saka mishi da alkhairi ga komanda yana zaune kusan kullun inda ba ran Laraba ba to ko shi muna tare wannan ba karamin karfafa gwiwa bane ba da tace mana tambayoyi da tace addu'o'i da nasihu da yake kafin a zo duka wannan muna mishi addu'a Allah ya sa masa a cikin mizanin hasana din shi ga Malam Abubakar Sadiq da shi ma kullun zai taso daga karatu yau nan shi ma muna masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi waɗanda suka zo suka ba mu gudunmuwa a nan da shi Malam Sadiq da komanda da shi ainihin kawo mu Malam Bin Khalid ana kawo Malam Albani ne na san kun sani kawo mu ne gaba ɗaya kenan Allah duk shekara yakan zo ba haka na mishi waya ba na ma na mishi waya na shi Malam fa wannan kofar tana bude kuma take ce na bashi lokaci kawai zai zo to duka wannan karramawa ne muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi ga kuma ƴan media nan tun daga kan mai kamera Malam Usman da suka samu hatsari jiya Allah ya kara rayuwa albarka ga Malam Usman dan Bauchi mai computer haka ake Malam Usman mai computer ga Malam Usman mai kamera Allah ya saka muku da alkhairi Malam Isa Wali da Awwal Lawanta shi ma dan Bauchi ne kuma ga kuma Malam Aminu wallahi muna godiya kwarai da gaske wannan abin da kuke ba wanda zai biya ku in ba Allah ba da mu da muke karantarwa da ku da kuke yadawa duka muna tare cikin ladan da ake samu kowa Allah ta'ala fatan mu duka ya karba ya hada mu a gidan aljanna mu yi ta labarin abin da ya faru yawa mu ce lokacin Buhari da Tinubu an yi kaza yawa to ire-iren waɗannan abubuwan duka in an hadu aljanna fa shikenan shine babban target din wallahi Allah ta'ala ya hada mu a gidan aljanna da ku gaba daya waɗannan fuskoki da suke wurin nan iyaye mata waɗansu iyayen mu ne waɗansu yayin mu ne na'am to insha Allah gaskiya ne waɗansu yayin mu ne wasu kannan mu ne duka da ake haduwa a gudunan duk Allah tara mu a cikin lada ga sarkin yaki Malam Anka wanda shi ma ba abin da zamu ce masa sai dai godiya da addu'a Allah rahama Malam Abubakar kullum muna tare yau ne kawai bai zo ba kila jiyan nan ban san wanda irin addu'a yayi ba da ya dogon bacci da safe Allah ya saka mishi da alkhairi ya kara wa karatun shi albarka kuma ya kara ainihin sanyawa iyalan shi albarka ina ga karshe muna isar da amadadin komanda da hizba gaba ɗaya da yan committee duk wanda aka bata masa rai ko an ce dan gyara a can ko tashi koma can ko sanwan lokaci ka jira ka ya dan sosu to duka ana yi ne fa dan abun ya tafi daidai ba dan a bata wani rai ba to dan Allah suna neman yafiya amma didin su muna nema musu yafiya gaba daya Allah ya gafarta mana dala kar mu bar gurnan kina jin haushin wata da wacce kuke zama da ƴan hizba da kowa a yafiye kowa ƴan hizba da suke waje masu bude gidan da sauransu su ma Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma mu da muka karantar din mu ma duk wanda muka bata mishi ne dan Allah ya yafiye mana muna neman yafiya dukan ƴan adam ne ba wanda yafi karfin kuskure in ba annabawa ba Allah ya kara mun salati da sallama to mu a matsayin mu na masu kuskure duka Allah ta'ala ya yafe mana mu kuma mun yafe kowa insha Allah ina ga sai abin nan goron sallah malam yaushe ya kamata komanda sati biyu bayan sallah bai yawa ba sati ɗaya yafi tunda hasashen da ake lahadi ko litinin sallah
lahadi ta sama kawai
lahadi ta bayan sallah ta yi ko a sa sati biyu ko ku gama hidiman sallah ba lokaci ba fa babban sallah bace ba wallahi ce ana cin nama hajiya To, yan kwamiti sun ce sati biyu.
To, lahadi ta sama.
Malam Usman ma ya ce sati biyu. Ku duba mana lahadi ta biyu bayan sallah nawa ga wata zai kama. Masu kalanda. Ina ga sati lahadi ta biyu bayan sallah zai kama nawa ne ga wata ka? Zai kama 13 ga watan hudu. 13 ga watan hudu ranar lahadi shi ne ranar da za mu haɗu anan gaba ɗaya a yi goron sallah insha Allah. Idan an yi sallah lahadi, to lahadi ta biyu bayan sallah. In an yi sallah litinin ma dai lahadi ta biyu bayan sallah insha Allah. Ranar 13 ga watan hudu insha Allah za mu kasance a nan dukan mu da malam da su daga talle. Time kaman kowane lokaci ko?
Goma
zuwa sha ɗaya insha Allah. Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu. Ina ga gobe a komanda mana addu'a ko?
Eh,
komanda ya rufe mana da addu'a sai mu tashi dan rana ta yi. Sai a dan
Allah
Allahumma